بسم الله الرحمن الرحيم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwana musulmi barkamu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka masallacin Abdullahi ibn Abbas da ke nan unguwar Tudun Salmanu a nan birnin Bauchi a yau da muke uku ga watan Shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina domin wa'azin goron sallah. Ina farawa bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da miƙa gaisuwar goron sallah gare ku gaba ɗaya cikin ladabi da girmamawa ga shugabanni da malamai cikin zumunci da ɗan uwantaka ga sauran ƴan uwa mahalarta ayyukan da muka yi na alkhairi a cikin Ramadan da bayansa Allah ya karɓa mana kurakuran da muka tafka ko waɗanda muke cikin tafkawa Allah ya gafarta mana Allah ya haɗa mu gaba ɗayan mu fi dari karamatihi ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ina kuma godiya ta musamman ga babban limamin wannan masallaci da kuma sauran mataimakansa da 'yan kwamitin wannan masallaci da suka shirya mana wannan karatu kuma suka yi sanadiyar wannan haɗuwa tamu ta alkhairi da kuma sada zumunci. Allah ya haɗa mu da gaba ɗaya a cikin ladan wannan aiki da kuma albarkace mu gaba ɗaya. Tunda wa'azi ne da ba a bani maudu'i ba, na ji daɗi, na gode da aka yi mun haka. Don haka sunan wa'azinmu wa'azi akan wa'azi. Abinda nake nufi da wa'azi akan wa'azi, mun shafe wata guda cur ana wa'azi. Wani zai ce kamar yadda ba a share wata guda cur ana azumi sai a Ramadan, to zai ɗauka kuma idan aka gama Ramadan to ai an gama wa'azi sai Ramadanan ta dawo. To amma mu rayuwarmu kullum a cikin wa'azi take. An yi wa'azi a Ramadan, yanzu mun fara buɗe Shawwal da wa'azi, in an je Zulƙa'ada ma a yi wa'azi, an shiga cikin al'ashhurul hurum a yi wa'azi a Zulhijja, a yi wa'azi a Al-Muharram, a ci gaba da yin wa'azi har wata Ramadanan ta dawo, kuma har rayuwar ta ƙare a cikin wa'azi. Rayuwar mu kullum a cikin wa'azi take. Na bincika a cikin yawona na duniya kaf, ban ga inda ake yawan wa'azi kamar wannan ƙasar ba. Waɗansu suna gani kamar wannan wa'azin ya yi yawa, me yasa ake wa'azi amma ba ma gyaruwa? Suna gani kamar wa'azin baya amfani, ba wani gidan rediyo da zai buɗe in dai a arewacin Najeriya ne kuma ya samu karɓuwa a wurin mutane face sai in yana sa wa'azi. Babu wani gidan talabijin da zai buɗe kuma ya samu daidaiton al'amura face sai yana sa wani abu na wa'azi. Babu wata kafa ta sada zumunta face sai ana yaɗa wa'azi a cikinta. In za a yi aure za a yi wa'azi, in za a yi walima ta wani abu za a yi wa'azi, kai har gwamnati ma a cikin al'amuranta na yau da kullum za ka ga ta shirya wa'azi, ko ta gayyaci malamai su zo su yi wa'azi wa jami'an gwamnati, zaka wa'azi ya shiga cikin gaba ɗaya rayuwar mu. To shi wa'azi yana amfani? Eh, yana amfani. Inda ba don amfanin wa'azi ba da ba mu zama abinda muka zama ba. Wa'azi ne ya tara mu, kuma wa'azi ne ya mai da mu haka, har ya zama rayuwar mu ta samu irin wannan saiti. Wannan wa'azin da kuke gani, kusan dukkan alherin da ke tattare da mu, sawa'un wannan alheri ya shafi rayuwar mu ta addini ko ya shafi rayuwar mu ta yau da kullum, to tabbas akwai albarkar wa'azi a cikinta. Wannan wa'azi da muke yi dare da rana, safiya da maraice, ayi da Hausa, ayi da Turanci, ayi da yarurrukan mutane a cikin garuruwa, ayi a masallatai, ayi a filayen wa'azi, ayi a kasuwanni, ayi a ma'aikatu na gwamnati, wannan shine alherin mu kuma shine albarkar mu. Wa'azi alkhairi ne, kuma yana daga cikin alherin da Allah ya sanya mu da shi, kuma yasa ya dabaibaye mu shine kasancewa kullum muna cikin wa'azi. A cikin wannan fahimta, wannan karatu namu zai sa mu fahimci ta ina muke cin albarkar wa'azi, ta ina kuma wa'azi ya zama mana gata a cikin dukkan al'amuran mu na rayuwa. Asali wa'azi aikin Allah ne shi da kansa, baka duk wanda yake wa'azi yana wakiltar Allah ne. Allah ya dora wa kansa yin wa'azi, sannan ya dora wa annabawansa yin wa'azi, sannan ya dora wa magadan annabawansa kwafa daga annabawa domin rayuwa gaba ɗayanta ta ci gaba da wanzuwa akan wa'azi. Allah madaukakin sarki ya ce, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira. Allah ya ce, inna allaha ya'muru bil-'adl wal-ihsan wa ita'i bil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah madaukakin sarki ya ce, ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah ya ce, Allah yana muku wa'azi, kuma Allah ya ce madalla da irin wa'azi da Allah yake muku. Allah yana wa'azi wa gamagarin mutane, yana wa'azi wa ɗaiɗaikun mutane, yana wa'azi wa shugabanni, yana wa'azi wa mabiya. Ya ce da shugabanni su riƙe adalci, ya san ba abinda zai iya tabbatar da adalci sai ta hanyar wa'azi. Shi yasa da Allah yace, inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana muku umarni da ku isar da amanoni zuwa ga ma'abotansu, idan kuna rike da amana ku isar da amana. Wa idha hakamtum bainan nas, idan Allah ya dora muku hukunci tsakanin mutane, an tahkumu bil 'adl, ku yi hukunci da adalci. Shugabanni da alƙalai da jami'an gwamnati waɗanda haƙƙin wani abu na al'umma ko amana yake hannunsu, Allah ya ce su yi adalci. To Allah ya san ba abinda zai iya gyara mutane su cika wannan umarnin sai ta hanyar wa'azi. Sai Allah ya ce, inna allaha ni'ma ya'idukum bih, madalla da wa'azin da Allah yake muku. Saboda ta hanyar wa'azi ne zai sa ku yi daidai, saboda kun san Allah yana jin ku kuma yana ganin ku. Inna allaha kana sami'an basira. Gama garin mutane Allah yana umartar su kuma yana hana su. Mafi girman abin da Allah yake umartar mutane shine su yi adalci, su yi kyautatawa, sannan kuma su rinƙa bayar wa waɗanda suke da haƙƙi a tsakaninsu, musamman makusanta, su isar da haƙƙinsu gare su. Wannan wa'azi ne ga kowa da kowa. Sannan Allah yana hana abubuwa. Cikin manyan abubuwan da Allah yake hanawa, yana hana alfasha, yana haya mugunta da ƙeta, yana hana mummunan aiki. Sai ce ba abinda zai gyara mutane su yi abinda ya sa su bar abinda ya hana su sai ta hanyar wa'azi. shi yasa yake inna allaha ya'muru bil adl, Allah yana umarni da a rika adalci, adalci tsakanin kai bawa da Ubangiji, ka bauta masa ba tare da ka hada shi da kowa a cikin bauta ba, adalci tsakanin ka da annabawan Allah, kai musu biyayya irin yadda Allah ya umurce ka da ka bi su, adalci tsakanin ka da littafin Allah, kai masa biyayya ka hukunta shi akan ka, adalci tsakanin ka da shugabanninka, ka isar da haƙƙi gare su ka musu biyayya, adalci tsakanin ka da waɗanda suke ƙarƙashin ka, matanka da ƴaƴanka, adalci da waɗanda kuke makotaka da su, adalci da waɗanda kuke dangantaka da su, wannan bai na cikin inna allaha ya'muru bil adl wal ihsan, bayan kun yi adalci kuma ku ƙara kyautatawa, adalci yana matakin farko, wanda ya ƙara kuma sai zama ya kyautata, fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina, ka cika mudu sannan sai ka ƙara ka gyara, wannan shine ihsani, ba wanda zai iya wannan sai mai jin wa'azi, shi yasa Allah madaukakin sarki bayan ya gama wannan ayar sai ce ya'idukum, Allah yana muku wa'azi, la'allakum tadhakkarun, saboda ku rika wa'aztuwa idan an faɗa ku karɓa, idan an hana ku bari, wannan ya nuna inda ba don wa'azi ba ba za mu yi adalci ba, inda ba don wa'azi ba ba za mu kyautata ba, inda ba don wa'azi ba ba za mu rika isar da haƙƙin waɗansu da Allah ya ɗora mana ba, don haka wannan ya nuna lalle muna cin moriyar wa'azi ta hanyar rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwarmu ta addini. Idan Allah ya hana abu, to Allah ya san mutane ba za su halu ba sai ta hanyar wa'azi. Duk abin da Allah ya faɗa a farkon suratul Nur na hukunce-hukunce na kiyaye mutuncin mutane da kiyaye mutuncin manya masu daraja, bayan Allah ya gama duka sai ce ya'idukumullah an ta'udu li mithlihi abadan, Allah yana muku wa'azi kar ku sake komawa irin wannan katokara da kuka yi akan cin mutuncin masu mutunci har abada, kar ku sake in kuntum mu'minin, matukar kuna da imani, to ai imanin naku kuma ba abin da zai gyara shi yayi daidai sai ta hanyar wa'azi, haka asalin wa'azi aikin Allah ne, shi yasa Allah ce ya'idukumullah inna allaha ni'ma ya'idukum bi, sannan alqur'ani Allah ya saukar da shi ne don ya zama wa'azi a gare mu, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, ya ku mutane hakika wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku, wannan alqur'ani wa'azi ne, shi yasa duk abin da Allah yake karantar da mu a cikin alqur'ani a matsayin wa'azi ne, duk abin da kai aiki da shi a cikin alqur'ani kai aiki da wa'azi ne, ashe wa'azi shine asalin sakon alqur'ani, wa'azi shine asalin sakon ubangijinmu, sannan wa'azi shine sakon annabawa kuma shine aikin annabawa, ba sa da wani aikin da ya wuce wa'azi, duk aikin da kaji wani annabi yana yi wanda ba wa'azi ba to yana rakiya wa wa'azin ne, don wa'azin shine asalin aikinsa, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir, mun aiki annabi Nuhu shine farkon manzanni daga cikin manzannin Allah zuwa ga mutanensa, cewa ka je kai wa'azi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma aikinsa shine albisharatu wan nizara, kai albishir kuma kai gargadi, wannan shi ma wa'azi ne, sa'annan kuma dukkan waɗanda suka biyo bayan annabawa aikin su shine wa'azi, duk abin da kaji Allah ya faɗa akan annabawa din da duk rikicin da aka yi da su akan wa'azi ne, ba akan maganar harkokin mutane na kasuwanci sun shiga ciki ko akan harkokin gwamnati ko siyasa sun shiga ciki, a'a wa'azi ne, masu so su karɓa, waɗanda ba sa so su ki, da a ce a haka aka tsaya ba za a yi faɗa da kowa ba, amma sai su ce za su hana wa'azi, shi kuma Allah ba zai taɓa yarda a hana wa'azi ba, shi kuma annabi duk sauƙin kansa za a iya hana shi komi ya haƙura, amma ba za a iya hana shi wa'azi ya daina ba, duk rigimar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi da shi akan komi na tattalin arziki ko na siyasa ko na zamantakewa, a duk sun yi ne akan wa'azi kawai, ya daina wa'azi, shi kuma yace ba zan daina wa'azi ba, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa son zaman lafiya, amma duk zaman lafiya da za a yi inda za a daina wa'azi to gara a hakura da zaman lafiya saboda wa'azin shine zaman lafiya inda a ce wa'azi zai yi a barshi kuma ya zama a zauna lafiya to ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da wa'azi saboda tsananin yanda yake so a zauna lafiya tsananin son zaman lafiyan sa ma yasa ake kiransa al-amin amma ba zai hakura da wannan ba a dalilin wa'azi yasa aka kore shi a garin su garin da yafi so ya zauna garin da yafi so ya rayu bai taba zama a kowane gari kafin rayuwarsa lokacin da yake kafin ya zama annabin Allah bai taba zama a kowane gari ba duk inda yaje a matsayin bako ne amma a sanadiyan wa'azi aka kore shi kuma ya hakura da zama a garin sanadiyan wa'azi yasa ya koma Madina kuma a sanadiyar wa'azi yasa bai sake dawowa Makka ba har ya kwanta dama ya koma ga ubangijinsa kuma sanadiyar wa'azi yasa ko an zo ta yi a ranar kiyama ba daga Makka zai tashi ba daga Madina zai tashi ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah sun bi wa'azi sun ce ubangijinmu shine Allah mu ma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu rike wannan aikin na wa'azi ba dare ba rana kuma wa'azi baya da wani lokacin da za a ce sai bayan magriba sai bayan isha sai safiya a kowane lokaci lokacin wa'azi ne shi yasa annabi Nuhu alaihi salam Allah ya baka misali akan wa'azi irin nasa yayi wa'azi a fili yayi wa'azi a koye yayi wa'azi a daidaikun mutane ya tara jama'a a cikin taro yayi wa'azi yayi wa'azi da safe yayi wa'azi da yamma yayi wa'azi da daddare babu wani irin salo na wa'azi da annabi Nuhu bai yi ba amma sai da yayi shekara 900 yana wa'azi da 50 falabita fihim alf sanatin illa 50 ama me yake yi wa'azi yake yi a ƙarshe sanadiyar wa'azin nan yasa yayi addu'a yace Allah ka raba ni tsakanin da mutanen nan kuma Allah ya raba shi tsakaninsa da su saboda sun ki karbar wa'azi ba saboda wani laifi suka yi masa ba laifin su shine kin karbar wa'azi to mu ma wannan wa'azin fa shine gatar mu wallahi muna cin moriyar wannan wa'azin ne yasa ma muke zaune wato bari ku sani fitintunu da a cikin duniyar nan suke fiskantar mutane waɗanda sun cancanta a yadda tsarin Allah kauniya yake muke gani a ɗan baya da ɗan yanzu wallahi ya kai yanzu a ce kwata-kwata ba mana amma ina ji a raina cewa albarkacin wa'azi da ake yi shi yasa Allah ya bar mu muke zaune da daidai gwargwadon abinda muke da shi na ni'imomin Allah albarkacin wa'azi da ake yi a wannan ƙasar ina ji a raina cewa yana cikin abin da yasa har yanzu ƙasar ma take nan babu wasu rukunai da suke ruguza kowace ƙasa daga cikin ƙasashen da suka rushe a baya da Najeriya bata cika su ba amma wallahi albarkacin Allah na mutane waɗanda suka tsaya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar shi yasa Allah ya bar mu saboda haka ina ji a raina cewa wannan rayuwar tamu ma da wannan yancin addinin da yanzu muke da shi albarkacin wa'azi ne yasa Allah ya bar mu bari ku ji dalili hadisi ya tabbata a cikin sunan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Huzaifa ibn al-Yamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yayi yace wallabi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yu'aqibakum thumma tad'unahu fala yastajibu lakum yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa ko dai ku ci gaba da yin wa'azi kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna ko kuma idan ba ku yi wannan ba to na rantsa da wanda raina yake hannunsa sai Allah ya sauko muku da azaba ku ce daya kuma sai kun rika roƙon Allah ba zai amsa muku ba idan Allah ya muku ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ai kun shiga uku shine Allah ya aiko da azabar da za ta gama da ku kaf kamar da wata riwayan aula yushikallahu an ya'ummakum bi azabihi ko kuma Allah ya hada ku gaba ɗaya ya dirkake ku Allah bai taba mana haka ba kuma da yardar Allah Allah ba zai mana haka ba jarabawar Allah tana iya sauka akan mu a ɗaya ku ko a mutane ɗaya bayan ɗaya ko a waɗansu garuruwan ko kuma a taba nan a taba can wayuta khattafun nasu min haulihim amma a dirkake mu gaba ɗaya wallahi idan muna wa'azi Allah ba zai mana haka ba alƙawarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi kuma baya faɗa sai idan Allah ya ce ya faɗa kuma Allah shine mai yin azaba ya ce wallahi idan muna wa'azi Allah ba zai mana azaba ba bari ku ji abin da ya faru da mutanen baya don ya tabbatar muku da wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi ta a baya da suka ki yin wa'azi sai Allah madaukakin sarki ya kama su irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa anan yace sunnarsa ce kafirci da laifuffuka Allah bai yi al'umman da ba za su yi ba babu shi Allah bai taba yin al'umman da za su zama ma'asumai ba za su yi laifi ba shi kuma Allah ya ce in dai kuka yi laifi sai na kama ku menene shako zoba ko kariyar da za ta sa kuna laifi ko kuna kafirci amma Allah ba zai kama ku ba shine in ana wa'azi kuna fahimta idan kafirci yazo amma ana wa'azi akan a daina kafircin to Allah ba zai kama ku ba ko da an ci gaba da kafirci shi yasa duk lokacin da Allah zai halaka al'umma to in dai akwai masu wa'azi sai Allah ya ce su fita a daina wa'azi tukunna kafin a kama su don Allah ba zai taba kama mutane ana wa'azi ba duk lokacin da wa'adin Allah ya cika zaka samu sanadiyar cikan wa'azin an hana wa'adin an hana wa'azi ne shi yasa sai Allah ya ce falamma jaa amruna to in aka zo kuwa in Allah zai sai ce najjaina sai ce waɗanda suke wa'azin su fita summa nunajji rusulana wallazina amanu da masu wa'azin da waɗanda ake wa'azi suke karɓa su fita to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa akadna allazina zalamu sauran kuma sai Allah ya kama su gaba daya amma matukar ana wa'azi Allah ba zai kama mutane ba ai wa'azi ba abun wasa bane was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr id ya'duna fi sabt id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim Allah madaukakin sarki ba da labari akan mutanen ahlul kitabi an kana su kamun kifi a ranar asabar sai suka ci gaba da yi wannan abin da suka yi sako ne amma waɗanda suka gabace su ma sun yi sakon da yafi wannan yawa kuma Allah bai kama su ba su yanzu Allah yayi niyyar zai kama su kun san abin da yasa saboda an rabu kashi uku ne wa id qalat ummatun minhum limata'izuna qauman Allahu muhlikuhum sai waɗansu suka ce me yasa kuke wa'azi wa mutanen da Allah zai halaka su waɗanda suke cewa kar ku yi wa'azin sunan su ɗan ba ruwan mu su ba su yi laifin ba amma ba su yi wa'azi ba waɗancan kuma waɗanda zalika bima asau masu laifin kaji kashi biyu kenan da ƴan laifi da ƴan ba ruwan mu sai kuma wanne waɗanda ake ce muslima ta izuna waɗanda suke wa'azi kashi uku kenan Allah ya ce da ya tashi kama su sai Allah ya ce anjaynal ladina yanhauna 'anil su sai muka tserar da masu wa'azi kadai wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'id sai muka kama masu zalunci da ƴan ba ruwan mu su ba su yi kamun kifin ba amma ba su yi wa'azi ba waɗanda suka ce kar ku yi wa'azi kar ku wahal da kanku da kuma waɗanda ake wa wa'azin suka ki karba sai Allah ya kama su gaba ɗayan su fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in da Allah ya tashi kama su sai ya ce duk su zama birrai ashe da kai da biri ba bambanci idan baka jin wa'azi kuma baka so ayi wa'azi kuma baka wa'azi saboda ƴan baya abinda Allah ya musu kenan saboda kin wa'azi saboda haka ko ba a yi laifi ba Allah yana iya kama ku idan ba ku umarni a yi kyakkyawa ballantawa kuma ana mummuna ba ku hanawa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wadanda suka kafirta Allah ya tsine musu sai Allah ya ce abin da yasa ya tsine musu ba saboda kafaru din bane zalika bima asaw saboda sun yi wani laifi ne menene laifin kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba sa wa'azi rashin wa'azin shine sakon da yasa Allah ya tsine musu ya ce lu'inal ladina kafaru Allah bai ce lu'inal ladina kafaru bi kufrihim ba sai ya ce lu'inal ladina kafaru sai ya ce bima asaw menene bima asaw sai ya ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu suna laifi amma ba sa hanawa idan aka samu wadanda suke yin wa'azi suna hana masu aikatawa akan adena to akwai alkawarin Allah a tare da ku amma idan ana laifi kuma kuka ce a ba kowa yancin sa yayin laifin sa kuma kar a yi magana to wannan shine kun sa kafar wando daya da azabar Allah shi wa'azi baya sa a daina laifi gaba daya wa'azi yana sa a kafa wa mutum hujja ne cewa in fa kai laifi to ka sani Allah zai kama ka shi Allah baya so ya kama ka baka ji sakonsa ba saboda asalin kamu Allah yana jira sai a lahira ne zai yi a nan duniya ba dole bane don an yi laifi Allah ya kama mutane sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zan jira su inna rabbaka labil mirsad Allah yana jiran ku ku gama za ku dawo to shi yasa babban laifi shine a ce ana yi kuma ba a magana ta yadda idan Allah ya zo kama mutane za su zo an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar ku zo gaban Allah ku ce mu ba mu sani ba to Allah bai yadda da wannan ba saboda Allah baya so mutum ya samu hujja da zai kafa a gaban Allah domin Allah adalcin sa shine duk wanda bai taba jin wa'azi ba Allah ba zai kona shi ba a nan duniya Allah ba zai kama ka ba sai ya sa an maka wa'azi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula amma idan ya turo ma to Allah ba zai muku wa'azi ba har sai idan an yi wa'azin kun ki karba ne wa idza aradana an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha sai an yi wa'azi wa wadanda suke da wadata akan su gyara sai suka ki gyarawa fa fasaqu fiha kafin fa haqqa alaiha alqawl fa damarnaha tadmira duk wanda aka zo sashi a wuta fa bayan Allah ya gama masa hisabi sai an tambaye shi ba abu wa'azi bane sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ya zaku shiga wuta ba abu wa'azi bane ai in an maka wa'azi bai kamata ka shiga wuta ba to sai mutum ya tabbatar da cewa an masa wa'azi fa kafin a sashi a wuta qalu bala qad ja'ana nadhir mai wa'azi ya zo mana fakazzabna sai muka karyata kafin a ce musu su shiga wuta amma duk mutumin da ya je gaban Allah duk kafircin da yake yi ba in ba a taba masa wa'azi ba kuma bai taba jin wa'azi ta hanyar da ta dace da zai gane ba ko aka yi wa'azin amma ba da yaren da zai fahimta ba ko aka yi wa'azin a karkace ta yadda ya zo masa a hagunce ba a wurin mai wa'azin ba sai aka bada labari cewa wani mai wa'azi ya zo ana zagin mai wa'azin ne shi sai aka dora masa wa'azin a baibai ba daga bakin sa yaji ba sai ya mutu a haka sai ya ki musulunci saboda ammuna na musuluncin shi kuma bai ji ta kyakkyawar hanya ba wallahi Allah ba zai kora shi ba saboda Allah baya zalunci ashe duk rayuwar nan muna cin albarkacin wa'azi ne shi sai yake da hadari kwarai da gaske rayuwa a kasar da aka hana wa'azi duk rayuwar da aka hana wa'azi duk kasar da aka hana wa'azi to ka bar kasar wallahi saboda gargadi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko karkace bai ga maka ba yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa ko a rika wa'azi ko Allah ya halaka ku kuma ku yi addu'a Allah ba zai karba ba amfanin wa'azi na farko shine ya sa Allah koda da zai halaka ku to tausayin sa yana iya zuwa albarkacin masu wa'azin da albarkacin waɗanda suke jin wa'azin sai Allah ya ce ya fasa sai duk ku ci moriyar haka wai ba ku san da cewa duk duniyar nan muna cikin albarkacin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam saboda shine shugaban mai masu wa'azi mutane ne fa suka roki Allah suka ce Allah kai mana azaba suka yi addu'a irin addu'ar da kake kace Allahumma suka ce in kana hadha huwa al-haqq min indika in dai wannan da gaske yake yi fa amdir alaina hijabatan min as-sama Allah ka halaka mu su suka nema fa amma sai Allah ya ce ma kana Allahu yu'adibuhum wa anta fihim in dai kai shugaban masu wa'azi kana nan Allah ba zai halaka su ba wannan alkawarin da Allah ya har yau muna cin albarkacin sa menene babban aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aikin sa shine wa'azi wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balag an yi mun wahayi wannan alqur'ani ne don muku wa'azi da shi ba ku kadai ba har duk wanda alqur'ani zai same shi a cikin rayuwar nan shi yasa muke cin albarkacin wannan mun kuma ɗan wannan zamanin na baya albarkacin malamai da suke tsakanin mu suke wa'azi suke karantar wannan da a ce an daina wallahi da ba a same mu ba kuma da mu ma ba za mu iya ba duk wanda yake rayuwa a ƙasar nan ya auna shekara 30 40 da suka wuce lokacin da ba a waye akan wa'azi ba baka isa ka tara taron jama'a irin wannan a cikin masallaci ba baka isa a lokacin ma a gina ma masallaci irin wannan ba duk tasirin wa'azi ne baka isa ka ga mutane da shigan kamala irin wannan duk inda ka ga mutane ka gansu a cikin nutsuwa ka duba a wancan lokacin in ka ga mutum wayayye to dan boko ne amma yanzu asalin wayewa tana kan masu addini ga bokon akan mutane amma duk sun ajiye bokon suna ji da wayewar addini ta fi musu wannan duk albarkacin wa'azi ne yasa muka zama haka babu wani abun da mutum zai kama yayi albarka sama da wa'azi kana iya kama kasuwa kai albarka kana iya kama ilimin zamani kai albarka kana iya kama noma ko ta sana'a kai albarka kana iya wani shugabanci ko wata siyasa ka samu albarka to idan a cikin su ana samun masu albarka waɗanda suka rike aikin Allah wa yafi cancantan albarka sama da su shi yasa duk mai wa'azi in dai ya rike saboda Allah sai kaga yayi albarka amma ba duk dan kasuwa ne zai albarka ba duk dan boko ne zai albarka ba duk mai sana'a ne zai albarka ba duk dan siyasa bane zai albarka yanzu da nake fadan albarkan ma wani yana ta tuna kamar wane misali kamar wane da kyarka tuno waɗanda ka san sun yi albarka a nasu amma waye mai wa'azi guda ɗaya in saboda Allah da yake da bai albarka ba duk mai wa'azi in dai saboda Allah yake Allah ya karba wallahi sai yayi albarka saboda aikin Allah ne ka rike aikin kanka ma Allah ya baka albarka ballantana ka rike aikin sa duk mai yin wa'azi yana wakiltar Allah ne wanda shi yasa kuka ga malamai musamman na ahlus sunna suka dora kansu akan wannan aikin kuma ba sa da wani aikin da suke ji yafi musu a duniyar nan shi yasa duk masallatai na ahlus sunna karatu bayan asuba karatu bayan magariba karatu bayan isha a je wa'azi a wuri kaza ayi wa'azin unguwa ayi wa'azin yanki ayi wa'azin gunduma ayi wa'azin karamar hukuma ayi wa'azin jaha ayi wa'azin ƙasa ayi wa'azin duniya kana jin wannan ba a wurin ahlus sunna ba to albarkacin su ne wallahi ƙasar nan take ci har yasa Allah madaukakin sarki ya rike mu zuwa yanzu saboda su ne waɗanda in an yi mummuna za su ce kaza ba kyau Allah ya hana, in an yi kyakkyawa za su ce a yi, ko da waɗansu ba sa ce so a ce, su kuma sai sun faɗa. Babu wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a yi wani abu mai kyau da ba a taɓa karantawa a ƙasar nan ba, ko akwai? Babu wata aya da Allah yake a aikata ko a haramta da ba a karanta a ƙasar nan ba. Galibin in ka ji mutum ya tsaya sai dai ya ce aya, sai dai ya ce hadisi, a hannun wa ake jin wannan? Sai a wurin ahlus sunna. Babu wani hadisi ɗaya cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba a taɓa karanta shi ba a ƙasar nan. Wannan shine albarkacin da yasa Allah ya bar mu da albarka. Don haka wa'azi shine sirrin cin nasarar mu. Kuma muna godiya ga Allah da Allah ya bamu a cikin environment inda ake wa'azi. Kusan wani abu ana tafka laifuffuka, ba wani laifi da ake yi a duniya ko a cikin Qur'ani ka ji ko a wata ƙasa ake wanda ba a yi a nan ƙasan, babu ita wallahi. Laifin mutanen annabi Nuhu kafirci, laifin mutanen annabi Lutu liwaɗi, laifin mutanen annabi Shu'aibu fashi da makami da tauye mudu, laifin mutanen annabuwa da kaza, laifin mutanen annabuwa, wanne laifi ne daga cikin laifuffukan annabawa a baya wanda ba a yi a Najeriya? Laifi ɗaya yasa Allah ya dirkace mutanen annabi Nuh, laifi ɗaya Allah ya dirkace mutanen annabi Nuh, laifi ɗaya yasa Allah ya dirkace Fir'auna da mutanensa. Mu kuma mun haɗa su gaba ɗaya, kuma har yanzu Allah ya bamu. Kun san me yasa? Wallahi saboda albarkar wa'azi. Shugaban masu wa'azi ya mana addu'a Allah ya karɓa, sai Allah ya ce duk laifin da za su yi Allah ba zai halaka su gaba ɗaya ba. Duk wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kar a yi, ba wani laifin da ya faɗa wanda ba a take ba a ƙasar nan, ko akwai shi? Amma albarkacinsa ya sa mun zauna, kuma Allah ya bar mu wallahi saboda albarkacin wa'azi. Sannan abu na gaba shine yadda Allah yake karɓar addu'ar mu. Wallahi Allah yana karɓar addu'ar mu. Kuma a ƙasar nan ba mu taɓa sa wani abu a gaba aka yi addu'a da gaske ba, wallahi face sai kaga Allah ya bamu. Matsalolinmu da suka rage yanzu na rashin zaman lafiya, insecurity da talauci da rashin kyakkyawan gwamnati na adalci da sauran matsalolinmu duka, na rantse da Allah addu'armu ce ta kasa har yanzu, inda za mu tsaya mu yi addu'ar da gaske irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya riƙa yin addu'a da alƙanutu har sai Allah ya cire abun, wallahi mu ma da Allah ya karɓa mana. Saboda ana wa'azi, dama abun da ya sa Allah ba zai karɓa ba shine in ba a wa'azi. Mu kuma ana wa'azi, me ya hana Allah bai karɓa ba shine ba mu roƙa ba. Shi yasa nake cewa idan kuna da wani da ya zama muku alaka kai, bari na sake maimaitawa, in kuna da wani da ya zama muku alaka kai ko nasa yanda za ku yi da shi, kun ga ya zama muku kadangaren bakin tulu, kun ga kamar ba za a iya ture shi ba, billahi allazi la ilaha illa hu, addu'a za ta ture shi. Idan akwai wanda kuke gani ya zama kadangaren bakin tulu a ƙasar nan, ya gagari masu gagararwa, ya shirya, ya tsara, ya tanadar, to innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, billahi allazi la ilaha illa huwa. In kuka yi addu'a da gaske, kuka yi alƙanutu, talakawanku da manyanku, malamanku da almajiranku, ku yi addu'a na gaske, billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah zai kauda shi, ko ya sauka da kansa ko Allah ya saukar da shi. Kuma in Allah ya ga dama ba saukar da shi zai zauna a ƙasa ba, sai dai kwanta a kabari. Ku yi addu'a da gaske, wallahi Allah zai muku. Tun da ana wa'azi, duk in an taru a wurin wa'azi a yi addu'a, wallahi Allah zai ka da shi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.